sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binta Sulaimaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata, 22 ga watan Nuwambar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hanifa za ta ba mu kanin labarai.
Masu aikin ceto na neman waɗanda suka tsira bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a babban tsibirin Java na ƙasar Indonesia a ranar Litinin. Sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya buƙaci mambobin ƙungiyar ta NATO da su ƙara ba da goyon bayan soji ga Ukraine. Hukumar lafiya ta duniya ta ce a ranar Litinin ɗin nan ta fitar da wani sabon jerin sunayen wasu ƙwayoyin cuta da ke haifar da ɓarkewar annoba.
Kanin labaran kenan. To, yayin da ake samun ƙarin mayakan Boko Haram da ke miƙa wuya a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, ko mai mazauna birnin Maiduguri ke cewa
ba wai miƙa kai bane, sai in sun zo sun zauna kwana biyu kwana uku sai mu ji an ce sun gudu. Idan dai mutum zai tuba, ya tuba tsakanin shi da Allah din, in ya miƙa kai din ya tabbata ya manta da wannan abun gaba daya. Ba wai jeji ya yi musu zafi sun ga ba hanyar fita ba sai su ce sun miƙa kansu.
Sannan za mu leƙa ƙasar Qatar, inda aka shiga rana ta uku a gasar cin kofin duniya domin jin wainar da ake toyawa. Na kuma dauki da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sakwato ya shirya kuma zai gabata. Amma kafin nan, bari mu fara shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Masu aikin ceto na neman waɗanda suka tsira bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a babban tsibirin Java na ƙasar Indonesia a ranar Litinin, inda ta kashe akalla mutum 162 tare da jikkata ɗaruruwan mutane. Shugaban hukumar kai ɗauki bayan aukuwar bala'i ta ƙasar ya ce girgizar ƙasar ta lalata tare da rushe gine-gine da dama. Gwamnan yammacin Java Ridwan Kamil ya ce sama da mutum 13,000 da girgizar ƙasar ta lalata gidajensu an kai su wuraren da aka ware don ajiye mutane. Kamil ya ce saboda gine-gine da yawa sun ruguje, adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. Yana mai cewa mutum 326 ne suka jikkata. Hukumar ta ƙara da cewa za a ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu a ƙarƙashin buraguzan ginin har cikin dare. Sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya buƙaci mambobin ƙungiyar ta NATO da su ƙara ba da goyon bayan soji ga Ukraine domin tabbatar da kyakkyawan sakamako ga ƙasar a matsayinta na cikakkiyar ƙasa, ƙasa mai cin gashin kanta mai demokuraɗiyya a Turai. Muna buƙatar mu gane cewa watakila wannan yakin zai kawo ƙarshe a wani mataki a kan teburin tattaunawa, amma kuma mun san cewa sakamakon tattaunawar ya dogara kacukan kan ƙarfin fagen fama. Stoltenberg ya fadawa taron majalisar dokokin NATO a jiya Litinin a Madrid. Ya ƙara da cewa dole ne ƙawancen ya sanya ƙarin kuɗaɗe a cikin tsaron Ukraine. Ya kuma lura cewa kare Ukraine yana kare demokuraɗiyya idan muka ƙyale shugaban Russia Vladimir Putin ya yi nasara, in ji shi. Dukkanmu za mu ɗanɗana kuɗarmu. Gwamnatoci masu mulki a duniya za su yi koyi cewa za su iya samun abin da suke so da ƙarfi. Hukumar lafiya ta duniya ta ce a ranar Litinin ɗin nan tana fitar da wani sabon jerin sunayen wasu ƙwayoyin cuta da ke haifar da ɓarkewar annoba ko ɓarkewar cutar. Yana mai cewa ya kamata a sanya ido sosai. WHO ta ce manufar ita ce sabunta jerin sunayen da ake amfani da su don jagorantar bincike da ci gaban duniya, wato R&D, da saka hannun jari musamman a allurar rigakafi, gwaje-gwaje da kuma jinya. A wani bangare na wannan tsari, wanda aka fara a ranar Juma'a, hukumar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana shirin tattaro masana kimiyya fiye da 300 don yin nazari kan ƙwayoyin cuta guda 25 da sauran dangoginsu. Ana sauraron labarun duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
nan ba da jimawa ba Hanifa za ta kawo mana karshen labaran duniya. Amma kafin nan bari mu duba wannan rahoton. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, har yanzu ana ci gaba da samun mayakan kungiyar Boko Haram da iyalansu dake aje makamai suna mika kansu ga hukumomi, inda a halin yanzu ididdiga ta nuna cewa adadin su ya tasamma 90,000. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin murya Amurka Haruna Dodubiyu ya aika mana.
Har yanzu dai ana ci gaba da samun yayan kungiyar Boko Haram da iyalansu da ke zubar da makaman su, kuma suna ci gaba da mika kansu ga gwamnatoci da aka ce adadin su ya tasamma 90,000 a yanzu haka. A ranar 20 ga watan Nuwamban wannan shekara ne aka samu su yayan kungiyar Boko Haram din guda 49 ciki har da komodojin su guda 2 da suka mika kansu jami'an tsaro da ke karamar hukumar Dambo a jihar Bondo, da kuma suka ce sun fito nan daga cikin dajin Sabisa. Wannan dai ya iya cewa suna ɗaya daga cikin mutane masu yau da suka fito suka mika kansu da kuma suka watsar da makaman su, da kuma ke nuna irin nasa da jami'an tsaro ke samu wajen yaki da yayan kungiyar Boko Haram a dajin Sambisan. Bincike da na gudanar da ya nuna cewa waɗannan mutane sun fito ne tare da iyalansu da kuma sauran ƙananan yara, da ke nuna cewa sun gaji irin wannan yaki. Hakan nan, garin Dambo da yana ɗaya daga cikin garuruwan da ke iyakar da dajin Sambisa, da ke da kuma tazaran kilomita 85 zuwa babban birnin Maiduguri da ke jihar Borno. Da ko ya al'umman jihar Borno ke ganin irin wannan hubbasa na jami'an sojan?
Sunana Malam Aliyu ne. Ya kamata a ce ci gaba ake kawo ba ci baya ba. Abin da yake faruwa shine an yi kone-kone, an yi kashe-kashe, an yi wancan, an yi wannan. Ya kamata a ce mun gane wannan abu. Muna kira ga saura da basu fito ba, masu ke can cikin jeji su fito. Wannan abun bai da amfani, ba ci gaba bane. Kasa ba ta ci gaba sai da zaman lafiya. Su fito a zauna a gafarci juna, a zauna da su gabaki daya. Wannan abun ba inda zai kai mu.
Assalamu alaikum, ni ne sunana Umar Galamani. Alhamdulillah, sun yi jinkiri ma kuma daga baya suka fahimci abun bayan da suka sani ba ne. Tunda Allah ya basu basira suka gane, suna dawowa din muna matukar godiya ga zuwansu. Kuma Allah ya sa 'yan zuwa din sun zo da zuciya daya don su zama zaman lafiya. Duk daga 'yan uwanmu, kan nemu abokanin zaman mu ne, ko yayan abokanin mu ne, ai mu ba mu guje musu. Allah ya hada zuciya mu zana zama daya, kasa daya, zama daya, mu zama yan uwana dadin. Mun manta da abin da ya faru, ai mun ba Allah ba wanda ya sai hukunta mutum.
Sunana Abubakar. A'a, ba wai mika kai bane, sai in sun zo sun zauna kwana biyu kwana uku sai mu ji an ce sun gudu. Ba haka ba. Idan dai mutum zai tuba, ya tuba tsakanin shi da Allah din, in ya mika kai din ya tabbata ya manta da wannan abun gaba daya. Ba wai jeji ya musu zafi sun ga ba hanyar fita ba sai su ce sun mika kansu. Alhamdulillah, inda za su yi tsakanin su da Allah ne, sun mika kai, sun bar wannan aqidan gaba daya. Muna musu maraba da zuwa.
Wasu al'umman jihar Bondo kenan ke bayyana ra'ayinsu game da irin yadda tsofaffin yayan kungiyar Boko Haram ke mika kansu ga gwamnati. Haruna Dawudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Haruna Dawudabiyu. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da karshen labaran duniya.
Shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya gana da takwaransa na kasar Kenya a birnin Kinshasa a ranar Litinin, inda suka tattauna batun tsaro a kasar da kuma yankin. Shugabannin biyu, Felix Tshisekedi da shugaban Kenya William Ruto, sun gana mako guda bayan da Kenya ta aike da dakaru kusan 900 a matsayin wani bangare na rundunar yankin gabashin Afirka zuwa gabashin Congo domin kwantar da tarzoma da kuma kwance da marar 'yan tawaye da ke kai hari a hare-hare a yankin. Ruto ya jaddada aniyar kasarsa da kungiyar kasashen gabashin Afirka na taimakawa Congo wajen gina ƙasa mai nagarta. Akwai shirin zaman lafiya da aka shirya a babban birnin Angola, inda ake sa ran shugaba Tshisekedi zai gana da shugaban Rwanda Paul Kagame bayan shafe watanni ana takun saka tsakanin ƙasashen biyu dangane da ayyukan tawaye a gabashin Congo. Kinshasa dai na zargin Rwanda da goyon bayan kungiyar 'yan tawayen M23 akan dakarunta, zargin da hukumomin Kigali suka musanta. A minti 82 da fara wasa, Gareth Bale ya zura kwallo a bugun daga kai sai mai tsaron gida, lamarin da ya mayar da hannun agogo baya ga kwallon da Tim Weah ya ciwa Amurka a farko a karawar da ta yi da Wales. Hakan ya sa kasashen biyu suka tashi da ci daya da daya a gasar cin kofin duniya da ake yi a Qatar. Wiya wanda dan tsohon gwarzon kwallon kafa na FIFA kuma shugaban kasar Liberia na yanzu George Weah ya zira kwallo a raga bayan da Christian Pulisic ya doko masa kwallon a minti 36 da fara wasa. Amurka dai bata samu damar zuwa gasar ta cin kofin duniya a shekarar 2018 ba, amma ga dukkan alamu a wannan karan tawagar yan wasan kasar ta zo da shirin neman nasara. Wales dai ta samu bugun fenareti ne bayan da Walker Zimmerman ya kwade Bell daga baya, kuma alkalin wasa Abdulrahman Al-Jassim na Qatar mai masaukin baki ya nuna bugun daga kai sai mai tsaron gida. Bell ya zura kwallonsa a hannun hagu na hannun mai tsaron gida Matt Turner, inda ya ci kwallo ta 41 a wasanni 109 da ya buga a duniya, lamarin da ya sama wa Wales maki a wasan farko na gasar cin kofin duniya ta buga tun bayan shekara ta 1958.
Da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a yau ne aka shiga rana ta uku a gasar cin kofin duniya da aka fara a kasar Qatar a ranar Lahadi. Dazin nan na tuntubi daya daga cikin wakilan da sashen Afrika na murya Amurka ya tura kasar ta Qatar, wato Khali Abdu, wanda ya fara mun bayani kan wasannin da za a buga a yau Talata.
Kasashe guda hudu za su yi wasa a gasar World Cup a Qatar. Argentina za ta fuskanci Saudi Arabia, inda za mu ga Leo Messi zai yi wasa. Jama'a suna gani kaman wannan shine zai zama World Cup na karshe da Leo Messi zai kasance a ciki. Bayan haka kuma Tunisia za ta fuskanci Denmark wasa na biyu, sai bayan su kuma Mexico za su fuskanci Poland a wasan nasu. To idan kuma Mexico da Poland sun gama wasan su, za mu ga France za ta fuskanci Australia a wasa na karshe.
To Kali, cikin waɗannan wasannin wanne ake ganin zai fi daukar hankalin masu kallo?
To a cikin waɗannan wasannin guda hudu ana ga kaman wasan Denmark da Tunisia da kuma Mexico da Poland ne za su fi ba da sha'awa, saboda kun san dai cewa Argentina da dama za su da ke Saudi Arabia. To dai wanda haka kuma akwai France da Australia su ma da su yi wasa. To France suna fama da yan wasa da yawa da ba su kasance ba saboda ciwuka da suka ji. To Australia kuma su ma suna ga kaman da shike France suna da wayannan suna fama da ciwukan nan, to suna ga kaman za su iya samun zarafin dukan France. To wayannan wasannin ne guda hudu muke fuskanta a nan Qatar.
To madalla, Khali Abdu kenan daya daga cikin wakilan da murya Amurka ta tura kasar Qatar. Masu sauraro kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashin hausa.com don samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu sai ku daɗa gyaran zama don ku saurari shirin Tsaka Mai Wuya.
Tsaka Mai Wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkamu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Me yake tasirin addinin yan takarar zaben shugaban kasa na Najeriya da za a yi a shekara mai zuwa, wato su Atiku da Tinubu da Peter Obi da kuma Kwankwaso, idan an zo wajen zabe din? Sannan ko me yasa wasu kiristoci suka ce ba za su zabi Tinubu ba saboda Muslim ticket din nan da ya tsaya da bai zabi Kirista ba?
Ni ne engineer Daniel David Kazai, matasan kristoci na Najeriya. In an ga abu gaskiya a faɗi shi, ai ba a yin hayaki ba wuta. Kamu maganar nan ta taso, akwai abin da ya activating shi. Maganar Christianization, Islamization na Najeriya a yi waje da wannan. Ana magana One Nation Nigeria. Ni Krista ne, ba zan yarda wani ya tilasta wani ya yi addinin Krista a dole ba. Ba daidai ba ne littafin Allah, littafin mai sarki ya hana. Ba dalilin da zai sa wani kuma ya nima ya sa Krista ya zama musulmi karfi da yaji. Najeriya nan namu ne.
Sunana Nasir Zaharuddin, kuma biya ne waɗanda ba su ma fahimci me addinan suke cewa ba. Za ka samu a cikin kiristoci da cikin musulmi waɗanda ba su gane menene addinin ba, suke irin wannan abubuwa na tada kusuma kuma a riƙa makalawa addinan irin wannan abubuwan da suke faruwa. An sha kashe kiristoci kuma an sha kashe musulmi na kwana-kwanan nan, shi ne shehin malamin nan, Sheikh Gani Aisami. To za ka ga cewa kiristoci ne suka kashe shi, amma ba dan wai addinin ba. Dan ka bincike su wataƙil za ka ga ba su ma san me addinin ba. Abin yi a nan shi ne shugabannin addinan nan tilasta ci gaba da faɗakar da mabiyansu ya Allah musulmai ne ko kirista su yi abin da ya kamata su yi kamar yadda littattafansu suka umarci mutane su yi.
Wannan na daga cikin abubuwan da za mu taɓa a wannan kashi na uku na muhawarar da muka shirya kan bambancin addini da ake samu a Najeriya tsakanin kiristoci da musulmi, wanda a kansa muka gayyato Sheikh Bashir Adamu Aliyu da kuma Evangelist Musa Misar. To malamai, bismillah.
Ni abin da nake cewa shi ne an yi dai kwai kuskure ba shi ya kamata mu tattauna, malamai ne addini muke magana. Abin da ya kamata a kalla shi ne me laifin sauran musulmi da ɗora laifin a kansu. A ce yanzu laifin musulmi ne har ka bugawa a jarida ana cewa is the shortest distance between Nigeria and Islamic Caliphate. Kaga an koma an maida abin wani abu. Lokacin da wani zai ce ma shi saboda wannan ma zai fasa zaben Tinubu yana ra'ayinsa saboda kaza da kaza da sauransu, yanzu kuma ne ya zo ce maka yanzu mu in dai kiristanci za a yi bana tunda an yi wannan abin, to shikenan yanzu duk kirista yayi kaza. Sai yanzu an maida abin yanzu magana ce ta addini. To kaga kowa sai a ra'ayinsa ya koma ya magana addini, shine ko abin da nake faɗa. Cewa mu malamai na addini, jagorori na addini, sawa'un kirista da musulmi, mu jagoranci al'umma akan seta ta kamar yadda ya faɗa. Addini ke baɗa.
Sai daga cikin kana cewa laifin mutum guda bai kamata ya shafi.
Yawan shafuwa ba ɗaya kenan. Na biyu kuma ɗan hankali ya wuce, zuciyata ta harzuka, hankali ke dawo da ita. Kada mu bari mu da ya kamata mu seta al'umma mu tunzura su.
Malam Musa mai shekara jin laifin mutum guda ya kamata ya shafi kowa?
To, laifin mutum guda zai shafi
kamar laifin Tinubu ya kamata ya shafi duk
laifin Tinubu, domin maganar da yace Baba Shiri yana cikin committee da suka kawo shetima shugaban committee, wannan maganar ba gaskiya bane. Baba Shiri yana ɗaya daga cikin mutumin da ya huto yace Allah ya isa da wannan zaben da akai
da shi da Yakubu Dogara,
domin inda Baba Shiri yana da hannu ba zai fito media ya ce shi Allah ya isa da wannan abun ba, kuma ai gyara akan kari. Don haka zaben da aka yi an yi zaben son zuciya, an nuna cewa wato arewa ba mu da Krista wanda musulmai suka yadda da shi, Kristan amana.
Amma ba ka jin wanda Tinubu bai yadda da shi bane, ko wanda APC ba ta yadda da shi bane.
Wannan zancen da muke magana yanzu a arewa zamantakewa Krista da musulmi, ba ma zancen Tinubu, ba ma zance ai in akwai alaka ta zamantakewa ta gaskiya, ai daga sarkin musulmi har zuwa ƙasa, a lokacin da aka ambishi shatima zai yi kira ya ce wannan abun da aka yi ba daidai bane, mutanen nan mun jima muna zama tare da su, dole ne mu ba su haƙƙinsu, kuma ko a musulunci akwai haƙƙi na makwabta.
Bari na tambaye ka wani abu. Lokacin da aka yi abin al'amarin nan na Sokoto, aka shi Debora a Sokoto, da kisan da aka yi wannan liman a Yobe, dukkan ɓangarorin sun fusata fisibillahi. Ya kake ganin irin waɗannan abubuwa? Kuma sannan in kowa ya fito yana bayyana ra'ayi game da abin da ya faru, sai ka ji hayaniyar wannan daban ba inda zaka samu addinan nan biyu sun yarda cewa abin nan gashi ga yanda ya faru.
To mu dauko daga maganan kisan Debora. Kisan Debora a malamai da dama sun tofa albarkacin bakin su. Sarkin musulmi an kafurta shi an mai da shi ba kowa ba. Saboda bai goyi bayan abin da ya faru ba. Kuma shi ya bi zahirin gaskiya ne. Sannan mu kuma Kirista mun fito mun yi Allah wadai da wannan kisa. Saboda babu wanda zai dauka rai sai dai shari'a. Idan aka bi ta hanyar doka, a nan ne mutum yake da hukuncin da zai dauki rai. Amma idan ka dauki hukunci a hannunka, to hukuma za ta yi daukan hukunci a kanka kuma.
Gaskiya ne.
To mun yaba da wannan gefen sarkin musulmi yayi magana. Amma an kafurta shi mu kuma kamar ni na fito na yi rubuce-rubuce akan irin waɗannan abubuwa din. Musamman abin da aka yi na Bola Tinubu na fito na yi press release na 19 Northern State Yobe Khan. Na kuma rubuta har yau har gobe ana kira na Allah
wajen. Yanzu ka gabar Musa can Sokoto ɗalibai ƴan uwanta ne aka ce suka kashe ta. Ayubu kuma wani soja ne Krista aka ce ya kashe wannan musulmi bayan da ya bashi ya dauke shi ya bashi dan lutun motar shi. So a ko ina ƴan tsirarin mutane ne suka aikata wannan abubuwa. Amma duk kasan nan ta bi ta rike shi.
Eh to abinda zaka duba muna maganan social media.
Yawwa social media.
Social media da ka gani da muke da shi yanzu a kasar mu Najeriya. Ita ce ummul alqaba'isan din duk wani abin da yake ta da
fito kai da ita ce ta kare ingiza wutar
ta ingiza domin ni a lokacin da ake kashe Debora a lokacin a matsayin shugaban matasa na Kristoci na Arewa aka turo min hoto a take cikin minti 5
na kisanta da
ake yi a take minti 5 da abin da yake faruwa aka turo min. To kana tsammani a matsayin ka na shugaba kaga wani memban ka ana kashewa wani irin doka wani irin hukunci zaka yi wani irin umurni zaka bayar? Amma a wannan lokacin na zauna na yi nazari na duba idan na ce ku ma ku je ku rama ku yi wani abu ba zai zama daidai ba. Sai na ce musu ku yi shiru ku ji abin da ni zan iya ce muku. Muka ci gaba da communicating da wanda suke cikin Sokoto da wanda suke cikin makaranta. To abin da ya faru a Yobe ni shugaba ne na matasa na Kristoci kuma ba zan taba yadda da cewa wani mutum ya je ya kashe malami haka kawai.
Kan ta yi magana kan wannan?
To idan kan ba ta yi magana ba ni na yi magana a kai. Ina Allah wadai da wannan kisa. Kuma duk waɗanda suka yi wannan abun ina kira da babban murya a gaggauta hukunta su. Domin babu dalili. Yanzu kamar ni ne Musa misal sai wani kawai musulmi ya taso ya zo min kisan gilla. Yaya musulmai za su duba? Wanda suka san alaka na, wanda suka san zamantakewa na da su za su yi Allah wadai da wannan.
Engineer, me za ka ce game da abubuwan da ya ce na yadda waɗannan kashe-kashen da mabiya wasu addinai suke yi wa mabiya addinan da suka bambanta?
Na farko, kamar yadda aka faɗa tun daga farko, kuskure ne kowa ya yi shi daidai kuma duk wanda ya daidai a fice ya yi daidai. Kuma a ko'ina ana samun wanda ke wuce gona da iri abin da ba daidai ba. Abin da sojan can ya yi ba daidai ba ne, da kuma duk wanda ya yi ba daidai ba aka yi masa aka hukunta shi ba wannan ba ne. Na biyu, tsarin musulunci bai ba mutum haƙƙi ya ɗau hukunci a karan kansa ba. Duk abin da zai faru dama shi ne a kai doka, a kai gunin shari'a ta mataki a kan mutum. Amma abin da yake kawo matsalan ba wannan ba ne. Social media yana nan, amma abin da ke wannan shi ne wanda za su ce ku bari, ba sa cewa a bari. A lokacin da ake cewa mutane matasa, gashi dai an ce musulmi ne ba wanda ya fi sokin musulmi a wurinmu. Ya fito ya yi condemning, ya ke nema kuma. Ba ya wakilcin ba musulmi? To amma a lokacin da ake wannan ya kamata lokacin da za su yi complain akan an ɗau doka a hannu, ya kamata kuma su yi magana akan cewa kuma ake yayi taɓa mutuncin wasu. America kake zaune. Duk yanda mutum ya kai ya kawo duk in ce irin na America akwai abubuwan da in ka taɓa su ko a radio ne ko a television ne za a katse sunanka. Za a katse magana a cire saboda mai wani abu ne da ba a taɓa shi. Kaga a wannan gurin ya kamata a ce mu haɗu gaba ɗaya addininmu da addininsu mun da tarayya akan cewa annabawan Allah suna da matsayi mafi ƙwararru a gurinmu. Kamar yanda ba za a ƙyale mutum kawai don yana jin cewa don za a iya buɗe ƙofa ne ma haka kawai mutum bai ma laifi ba a ce yayi a kuma hukunta shi. Amma a lokaci guda kuma bai kamata a zo kuma ana celebrating wanda ya yi wani abu da shi kuma ake ganin cewa wuce gona da iri ba ne.
Mu yi magana game da abin da ya sa aka kashe Debora. An yi zargin cewa ta ɓatanci ga fiyayyen
Muhammadu
sallallahu alaihi wasallam. Yanzu yana tambaya ka matsayin malami ne.
Na.
Me ye matsayin kashe mutum a irin wannan hali din, kuma shi kuma Ayyubi an ce ba sani ba ko dan yana son motar mallan ce ko sata zai ko menene. Abin da nake so in ce shin laifin da mutum yayi har aka kashe shi din nan da kuma da mutane suke mai da martani ya kuke kallon sa?
Yau abin da ya kamata mu bambance shine tsakanin hukunci da zartar da hukunci. Hukuncin abu kaza, misali yanzu mutum ya dau makami ya kashe ma mahaifi a kan gidanka, in dai ba bangaren kare kai ba ya zo yana ƙoƙarin halaka shi ka kare kanka, musulunci ba zai baka daman kawai dan ka san shi ka kara zargin shi ya kashe ma mahaifi ka je ka kashe shi ba. Abin da mutum zai dawo maka shine ka kama shi ko ka sanar da wanda ya kamata ya dau mataki akan sa, a tabbatar da hukunci, a tabbatar da laifi tukunna da shaida da komai, sana da hukunci akan sa. Wannan shine abin da shari'a ta bambance tsakanin hukunci da zartar da hukunci. Dan haka tabbas hakika mu a musulunci babu ta'addanci, ba cin zarafi, ba tsokana da kai taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka hukuncin sa in mutum musulmi ne, ba magana ba musulmi wata kunna, ko musulmi ne shi yace shi musulmi ne, yau din nan a Kano ana shari'a da wanda ake zargi dan babban malami cewa ya taɓa hukunci manzon Allah, kuma abinda ake zargin za a yi masa kenan na hukunci, amma kaga ai ba afka masa akai ba. Dan haka afkawa daban, hukunci daban.
Madalla, to a gaishe ku malamai, barkanku da kokari. Bari mu jaburke anan sai Allah ya kai mu rana, wato mu zo mu ci gaba mu ji shin ya kamata a ce an dauki laifi an dora jinsin mutane masu bin addini baki ɗayansu saboda abin da wasu ƴan kalilan sukan yi. Sannan kuma za mu dawo mu sake duba matsayin Babashir da kuma Yakubu Dogara kan musulun suke da suka dauka, da kuma wato irin tasirin wannan matsayin nasu da irin martanin da aka maido musu. Yanzu kan a madadin malaman namu, wato Sheikh Bashir Adamu Aliyu da kuma Evangelist Musa Misa, tare da Nasiru Adamu Alhaka da ya taimaka wajen gayyato mana su, ni ne Ali Mustapha Sokoto da na yi hira da su a Abuja nake muku ban kwana daga nan Washington DC. Assalamu alaikum.
To madalla, an gaishe ka Ali Mustapha Sokoto. Masu sauraro, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, masu aikin ceto na neman waɗanda suka tsira bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a babban tsibirin Java na ƙasar Indonesia a ranar Litinin, inda ta kashe akalla mutum 162 tare da jikkata ɗaruruwan mutane. Shugaban hukumar kai ɗauki bayan aukuwar bala'i ta ƙasar ya ce girgizar ƙasar ta lalata tare da rushe gine-gine da dama. Gwamnan yammacin Java Ridwan Kamil ya ce sama da mutum 13,000 da girgizar kasar ta lalata gidajensu, an kai su wuraren da aka ware don ajiye mutane. Kamil ya ce saboda gine-gine da yawa sun ruguje, adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. Yana mai cewa mutum 326 ne suka jikkata. Sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya buƙaci mambobin ƙungiyar ta NATO da su ƙara ba da goyon bayan soji ga Ukraine domin tabbatar da kyakkyawan sakamako ga ƙasar a matsayinta na cikakkiyar ƙasa, ƙasa mai cin gashin kanta mai demokuraɗiyya a Turai. Muna buƙatar mu gane cewa watakila wannan yakin zai kawo ƙarshe a wani mataki akan teburin tattaunawa, amma kuma mun san cewa sakamakon tattaunawar ya dogara kacukan kan ƙarfin fagen fama. Stoltenberg ya faɗa wa taron majalisar dokokin NATO a jiya Litinin. Daga ƙarshe, hukumar lafiya ta duniya ta ce a ranar Litinin ɗin nan tana fitar da wani sabon jerin sunayen wasu ƙwayoyin cuta da ke haifar da ɓarkewar annoba ko ɓarkewar cutar. Yana mai cewa ya kamata a sanya ido. WHO ta ce manufar ita ce sabunta jerin sunayen da ake amfani da su don jagorantar bincike da ci gaban duniya.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za mu sake dawowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Amma kafin nan, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan tsohon sakataren gwamnatin jihar Gombe, Alhaji Abubakar Sulaɓage, wanda Allah ya yi wa rasuwa a jiya Litinin. Da fatan Allah ya ji kansa, amin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni, da injiniyanmu na yau ne ce taku, nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa. Daga birnin Washington DC, ku huta lafiya, ma'assalamu.